Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 24 ga watan Yuni na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha. Sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
Ina iyaye da suke son aurar da ƴaƴansu a ƙananun shekaru, ina iyaye wanda suke gujewa daukan hidindimin ƴaƴansu, ina iyaye wanda ba sa ba wa ƴaƴansu ilimi mai zurfi sai su aurar da su. To dukku matso, yau shirin yau da gobe zai tattauna ne kan abin da ya shafi auren wuri, me yasa ake auren wuri, wasu illoli auren wuri ke haifarwa, sannan kuma wasu irin matakai ya kamata a dauka domin dakatarwa ko kuma hana waɗannan wato auren wuri wanda hakan ke zama matsaloli ga rayuwar ƴaƴa mata. Masu sauraron mu, ta fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da ni, Ruqayyah Basha. Kazalika kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe, sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren ƙwalama, baji mai baƙur mu a yau za ta girka mana. Sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu. Madalla, to yanzu dai za mu fara ne inda bakin namu za ku gabatar da sunayenku.
Sunana Malama Binta Isa Yahuza, wacce aka fi sani da Rauda Orphanage and Widows Foundation.
Sunana Abubakar Umar.
Sunana Kabiru Yusuf.
To haka yake masu sauraro, a yau dai wato shirin zai mai da hankali ne kan abin da ya shafi auren wuri, wanda wasu suke ganin kaman auren wuri din nan matsala ne wanda mata ƴaƴa mata suke fuskanta. ƴa mace bata girma ta kai munzulin da ta san menene aure, wato menene ke tattare da rayuwar aure ba, kawai da ta taso iyaye suna ganin ai ta riga ta kai shekara 14, shekara 15 ai kawai ai mata wato aure. To amma irin waɗannan matsaloli da ake samu an fi samun su ne karkara, ba a cika samun su a wato cikin gari ba. To a yau dai zamu wato tattauna kan wannan batu, mu ji shin me ke janyowa a auren wurin, sannan kuma wasu irin matakai ya kamata a bi domin wato magance irin wannan matsala na auren wuri. To ina fara da ke Hajiya Binta, kin ji maudu'in namu, zamu tattauna kan abin da ya shafi auren wuri. Shin in aka ce wannan auren wurin ma me yake nufi?
Abin da auren wuri yake nufi shine ga iyayen mu na daca a karkara. Idan yarinyar ki ta taso misali ta kai shekara 13 ko 14, to baki la'akari da abin da yake gidanki ko yake ɗakin ki, kin fi hangen abin da yake gidan wani, saboda ƴar wancan ta yi aure shekara 13, 14, ke mata ki bari in ta taso za ki yi mata abin da aka yi ma wancan. Abin da yake kawo auren wurin nan kuma kaga an samu matsala shine yarinya bata fahimci me ya aure ba. Karshen ta shi ma namijin da za a aura mata bai fahimci me ya aure ba, an tashi an tara kananan yara a wuri daya. To karshe sai kaga auren bai kai wani wuri ba, an samu matsaloli har ya kai ga an fara samun rigingimu tsakanin iyayen miji da iyayen mata. Wannan tana ni baka rike min yata ba, wannan su ma suna ai su ma an cuce su ko ganin abin hannu zai iya sa ayi wannan auren da dai sauransu. To akwai matsaloli gaskiya da ake fuskanta musamman mu iyaye. in har zaki ce abin da waccan tema yarta ke ma shi zaki mai aiki to ana fuskantar matsaloli da yawa. In aiki ta samu miji shekara 14-15 alhamdulillah ki aurar da ita in kin san ta kai munzalin da zaki mata aure ki, amma karki tunanin wai waccan iyayenta sun mata aure shekara 13 ke ma kina burin idan taki ta kai 13 bari ki mata aure saboda kar nan gaba abu ya zo ya zama na gori ai aiki sai da ta kai shekara 20-17 sannan kika aurar da ita. Abin da yake kawo haka ma ana cewa ƴaƴan suna da bakin jini. In kai musu aure da wuri shine wai suna da farin jini. To ni dai dan aurar da ƴata 13 ta zama karamar bazawara gara in bata te bakin jinin ta kai 20 din aurar da ita din da su zauna lafiya. To ana samun kananan zawarawa yanzu in kika je kotu zaki ga mafi yawanci yaran da basu kai 20 ba 19-18 sune ake kashe ma aure saboda an yi musu auren da ba su ma suka nuna suna so ba, hadaka ne irin na iyaye. Musamman na ƙauyen nan gaskiya akwai matsala. Akwai matsala a ƙauye sosai.
To haka yake Aji Abubakar, inna da kanka ka ji abin da Ajiya Binta ta faɗi game da wato abin da ma ya shafi auren wurin gaba ɗaya. To a matsayinka na ɗa namiji wanda kuma uba ne, kana ganin cewa a yi wa ya mace aure daga sanda ta fara tasowa shine maslaha ko kuma dai a maida hankali wajen wato iliminta ta samu ilimin addini har ma da na boko tunda abin da zamanin yake ciki kenan?
Yawwa, assalamu alaikum. Kamar yadda malamuwa Binta ta riga ta yi bayani, kusan ta riga ta gama bayanin komai da komai, illa iyaka abin da nake ganin zan iya karawa shine musamman gurin bangaren ilimi din nan. Ta bangaren shi ɗa namiji da bangaren ƴa mace duka akwai karanci na ilimi a tattare da su gurin yi musu wannan aure na wuri. Ni ina ganin cewa koda kaza mutum zai yi kiwo yana da kyau, ko kuma ko ma kaza mutum zai yi kiwo yana zuwa ya je ya bincika ya gani wani irin abinci za a basu, wani irin magani za a basu, gurin da za su kwanta, inda za su shaka iska su yi numfashi mai kyau. Amma aure abin da mutum zai ɗauka, ku yi aure zan ɗan sa turanci, for a lifetime mutum zai ɗauka ya tafi da shi har izuwa sai dai mutuwa ta raba, to mutum ne zai yi aure amma bai san mata arifin menene aure ba. Ita ma ta bangaren yarinyar bata san menene aure ba. To kwadayi ne yake jawo iyaye suke yi wa ƴaƴan aure na wuri, kamar yadda malama Binta ta riga ta yi magana, ganin abin da aka yi wa ƴar wance ita ma ta ce shi za a yi wa ƴarta. A je a samu bazawara, ƙaramar bazawara, ko shi a samu ƙaramin bazawari. Gaskiya ina ganin rashin ilimi ne sosai, sai kuma kwadayi daga ɓangaren iyaye.
Da ka ce kwadayi daga ɓangaren iyaye ne haka yake nufi?
Abin da ya sa na ce kwadayi daga ɓangaren iyaye, ganin an yi ma ƴar wane aure ga shi kamar yadda Hajiya Binta ta yi bayani, an je an kai kaya, an kai kaza, an kai moto, wani yaron ma bai san ma menene, bai san ina hankalin shi yake ba, bai ma da ilimin, amma ganin uban shi yana da wani abu, iyayen shi suna da abun hannu, to in aka zo ake sallama aka ce ai dan gidan wane ne yake neman ƴarku, to za a ce ai an riga an bada, ganin wannan abun hannun nashi. Shi kuma bai san menene aure ba, bai da ilimi, karatun addini ba zuwa yake ba. Ita ma yarinyar karatun islamiya ko boko bai ishe ta sosai ba, sai a zo a yi aure, daga baya a ga bayan wata biyu, bayan wata uku, aure ya zo ya lallace. Akwai wani aboki na bana mantawa, yana ganin mun yi aure, shi ma ya zo ya ce aure zai yi, sana'a ta kamar mai bai da sana'a. Islamiya lokacin mun yi da shi ya ringa samu ya ringa zuwa islamiya, daga aji biyar ya riga ya daina zuwa, saukan nan bai tsaya ya yi ta ba, daidai da addu'a da ake yi in an riga an shiga gidan aure, ka dafa kai bai ba abin da ya iya, sai da za a shiga ciki a kai shi. Malam Abubakar, dan Allah ya addu'a nan take, wannan abun kunya ne, abun kunya ne, kuma shi ne za a zo a ce za a ba ya. Shi ma kuma wai yanzu ya kai matakin da za a ce zai ba wani tarbiya, bayan ilimi bai ishe shi ba, tarbiya bai ishe shi ba. Gaskiya wannan abun yana damun al'umman mu sosai.
Aji Kabir, ka ji dai abin da ake faɗa, akwai karancin ilimi da ke damun wato matasa a wannan zamani da ake ciki. To amma kuma in muka duba iyayenmu, wani lokaci akan cewa gara auren wuri da alalace da wuri, shi isa wasu iyayen suke aurar da ƴaƴansu, saboda akwai iya mace da zaka ganta idonta ya bude kuma ba babba bace karamar yarinya ce to sai ai ta tunanin wannan da za a ce a bata ilimi ta yi boko gara a aurar da ita a wato hikiman wasu iyaye kenan na aurar da ƴaƴansu wasu iyayen kuma gani suke ai gara ma dai kawai tunda yanzu zamanin ya riga ya lalace da ƴan nan za ta zo ta jawo mana abun kunya gara mu aurar da ita to kai kana ganin maslaha ne a ce wai saboda kuna gujewa ƴakku ka taba fada wani yanayi ku aurar da ita da wuri wanda kuma hakan shi ma wani matsala ne mai zaman kanshi
kamar yadda Hajiya da Malam Bakar suka yi bayani ni a mahangata ko a nawa tunanin aurar da yara a shekarun da basu kai ba wannan ba maslaha bane ba mafita bane musamman wai a ce a aurar da su ana gudun kar su fada kila wani yanayi da ba shi kenan ba wannan ba daidai bane gaskiya banda nake fahimta ko nake gani shine matsawar dai iyaye za su tsayu da haƙoƙin ƴaƴan su a kansu so insha Allah duk ba za a fada wannan ba yara da suke fadawa irin waɗannan harkokin kusan kaso 70 ko 80 zan ce laifi ne na iyayen su matsawar dai iyaye za su sa ido akan tarbiyyar ƴaƴan su karatun su dauke musu dukkanin wani nauyi da Allah ya daura musu to insha Allah suka hada da addu'a to da ikon Allah Allah zai taimake su
to Hajiya Binta in na dawo kanki ana cewa rashin tarbiya shike sa in aka ma yaro auren wuri ba bashi tarbiya tun da ya fara tasowa ba akwai lokacin iyaye da kakanni ma ba ma zaki san ba zaki san wane ne mijinki ba kai ma ba zaka san wace ce matanka ba a hakan zai auren kuma su zauna lafiya har dai aka taso gaba daya to ana ganin cewa tarbiya shi ma yana bada gudunmuwa sosai wajen tarwatsa auren wuri to kina ganin hakan ne inda kuma wasu ma iyaye a gefe guda kuma suna gujewa responsibilities ma'ana kula da to da yayya ta dan taso haka saboda ba kudin da za a bata ilimi koko ba kudin da za a yi hidimominta sai a aurar da ita to kina ganin hakan shine
gaskiya akwai karancin ilimi sannan kamar yadda Malam Abubakar ya fadi gaskiya ne kin ga yanzu ba zan manta ba Allah ya ji kan uwar mu baya goye marayu Hajiya Ramatu mai sarari mun taba wani case da ita akan irin wannan issue din sai bayan ta rasu ma sannan komai ya daidaito akwai yaron da aka yi ma'aure shekaran 21 ita kuma yarinyar shekaran 15 to sai ranan da za a je aka yaron nan daki sai yake tunanin wai to shi in ma ya shiga wata ina zai fara sannan ilimin babu ita babu shi babu shi da iyayen shi yan nan ne ita kuma yarinya da ta kauyen Zariyar nan za a dauko ta a kawo ta in lokacin sallah yayi ita ce ma take kokarin waye tashi yaje sallah sai ya ce to yayi sallah lokaci yayi ne shi fa kyale shi ba an yi mai aure dan ya huta bane to a kyale shi shi bai gama bacci ba ni kan kaina yanzu na rike magana da ni shekara na 15 aka mun aure amma kuma ni na samu tarbiya musamman daga wurin mahaifina nayi tallafiye da yanda kike tunani nayi islamiya nayi boko kuma ni bi hana ni karatu ba nayi rayuwa a cikin ƴaƴan katafawa karshe kenan mun yi zamantakewa tare da su mun taso tare da su amma har ubangiji Allah ya sa ni na rabu da iyayena ban samu matsala ba kin ga tarbiyyar da na yanzu akwai bambanci yanzu misali ina da ya in gari ya waye tana da kanni dan abin da uban ya kawo ya bani sai in ce ke bazan baki ba barin ba kannanki to in na fita uban ya fita kina tunanin za ta zauna to za ta fita wanda ya ganta a hanya ya dauki 200-300 ya bata gobe za ta nemi inda yake za ta bi shi ko da ake cewa talla na bata yaya akwai rashin tarbiya tun farko in ka dauko tarbiya mai kyau a gida ba yanda za a yi talla ya bata ka amma matsalan yana farawa daga wurin iyaye yanzu akwai uban da yake fita tun sallan asuba ba zai dawo ba sai 11 dare ƴaƴan shi ba su san shi ba kwanan nan muna ma kan kisin anan kotun kawo ba a gama ba uban ya zo ya samu dan suna fada yace da Allah matsaka ban wuri waye kai sai yace ni ne ubanka yace wallahi har duniya ta nade ba kai bane saboda ni ubana ma ya mutu na taso ban ga uwa ta tare da mahaifina ba kanne na ma sun ce ba su san shi ba balantana ne to kin ga duk irin wannan abubuwan shine yake kawo lalacewar tarbiya daga cikin daki ne tarbiya take lalacewa har ya zo tsakar gida har ya fita waje duniya ma ta sanya ake ciki amma maganan gaskiya auren wuri a yanzu bai yi ba auren wuri bai yi ba in har an tabbatar da yarinyar nan ba ta da cikakken ilimi ko shi yaron bai da cikakken ilimi. In dai za a ce za a yi aure ne dan ko uban shi yana da kuɗi ko ubanta yana da kuɗi bari a rurruma a yi saboda rayuwar yanzu gaskiya ba shi bane. A bari a ba yarinyar nan tarbiyya islamiyya da boko ta dan karantu ba wai sai ta kai wani label ba. In dai ta san menene rayuwa, ta san menene aure, shi ma ya san meye rayuwa, ya san menene aure, zai iya rike ta ko da bai da sana'a. Iyayen za su dora shi akan hanya a neman mai sana'a, kuma sannan sun yadda da tarbiyyar shi zai rike yarwa ne, to wannan ba matsala bane. Amma a yanzu kan a ce wai za a yi auren wuri, ke baki san inda kanki ya nufa ba, shi bai san inda kanshi ya nufa ba, to akwai damuwa. Kananan zawarawa ga su nan, kin ga yarinya aka ce miki ta taba aure zaki ce ƙarya ne, to irin wannan kwadayin namu na iyaye shine yake haifar da wannan damuwa. Maganan gaskiya shine yake haifar da wannan. Kina tunanin kin ba dan wane, ai yana da kuɗi zaki huta, an yi ma yarinyan ki meye, to shi kuma idan aka kwana biyu zai fa wulakanta miki iya, saboda ya san yanda turban auren ta faru, ba fa an yi ne domin Allah ba, dan kudin mahaifin shi zai iya dukan ta ma. Te magana ya ce ai kudi na ne, ni nace ina son ki, ba an yi bane domin kudin mahaifina, to saboda haka dole ki yi hakuri da irin abin da zaki gani. Kaman maganar da Malam Kabir ya faɗa gaskiya ne, abin da uwar ta yi ko abin da uban yayi a baya, dan abin da ka shuka shi zaka girba. To shine suke tunanin bari mu ma mu rurrufa mu yi ma yaran mu aure da wuri, kar su kai wannan label din abin da su iyayen suka yi, su ma ƴaƴan ya zo ya faru da su. To komin daren dadewa abin da kai ma dan wani za a yi manaka, ko ai aure da wuri ko kayar ai aure da wuri, sai dai fata mu Ubangiji Allah ya samu umman gane iyaye mu gyara, shine kawai.
To ma sauraron mu, anan za mu dakata da wannan tattaunawar, sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin cigaban wannan tattaunawar. Kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen waki-waki, amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo, shirin namu zai dora.
Kai ke masu sauraro, inda muka dawo fagen waki-waki, kuma a yau muna tare ne da babban mawaki wanda ya shahara a fagen waka, inda zai bayyana mana gwargwarmaya nasarori da kuma irin wato kalubalen da ya fuskanta da kuma irin dadi da wannan sana'a ta waka ta haifar mashi tun daga lokacin da ya fara har izuwa yau. Amma dai masu iya magana suka ce waka a bakin mai ita yafi dadi. Ya sunan bakon namu na yau?
Sunana Ibrahim, wanda aka fi sani da Mazaje.
To me jawo hankalinka ka jire wato kana so ka shiga wannan harka ta waki-waki?
Wani lokaci mai tsawo da ina karatu tare da abokan karatu na, sukan kawo min littafin Hausa na karanta musu. So idan mun fita break haka, sana dan hada mun dan abinda zan dan samu dan siya abu haka mun fita break. So sai muke dan sauraron waƙoƙin Aminu Alan Waka. Kawai wata ran sai nake cewa kai, ni ma fa ina ganin kamar zan iya yin waka. Sai wani aboki na bazan manta ba, ana ce masa Isa.
Tun daga primary
sai yake ce mun aina ya kankanta da zuwa studio. So akwai wani bawan Allah ana ce Biganis Muhammad Bana ta Gombe yake. Daidai gwargwado a masana'antar nan an san shi sosai, don kusan shi ne ma jagaban Umar M. Sharif, mu ma muka zo daga baya. Sai nake cewa zan same shi masa bayani, ina so in fara waka. Nema na je gida, sai nake ga wa mama na, ina so in fara kan waka. A wancan lokacin kin san lokacin ana da dauka abun wani irin abu haka daban, sai su fara cewa kar in bari yaya na yaji, saboda zai mu hukunci. A haka dai muna dan tafiya a haka har muka gama primary school. Sai wata rana akwai shi yaron banan, sai muka haɗu shi ana ce masa Abban Bana, sai ja ni studio. Sai naga to ai yadda nake dauka studio ma ba haka yake ba, normal ma zan iya zuwa, ashe kamar ko yadda ko ina zaka je ka zauna ka yi mu'amala da mutane kamar haka ne. Sai muka yi magana da shi, nace ina so in fara waka. In ban manta ba, sai na fara rera wani waka na mai suna Yana. A lokacin ba ma kiɗa na gita, daga baya aka zo aka sa mata kiɗa. Wannan shi ne takaitaccen dalilin da ya jawo ni cikin harkar nan.
To a daidai lokacin da ka ga ka yi amanna da shiga harkan waka, ta wani hanya ka bi domin ka ga cewa ka cimma burinka?
To a daidai lokacin da na yi waccan wakan, na fuskanci surata kaina ƴan unguwa da abokai haka da abokan iyaye to sai na dakata a wannan lokacin da na dakata a wannan lokacin sai na dawo sai na register da wannan studio da na aiki sai na fara koyon kiɗa sai na dakatar da maganan waka so a wannan lokacin da na fara koyon kiɗa ina na shiga secondary school ina zuwa makaranta na dawo sai na je gurin in na dawo daga gurin na tafi islamiyya yamma so daga wannan lokacin sai kuma gobe zan ƙara kuma studio so dai a haka na fara fahimtar kiɗa da na fahimci kiɗa na fara yi da kaina sannan da na gama secondary school sai kawai na shiga ka'in da na'in harkar har shi ne har muka kawo wannan matakin
to wani irin waƙoƙi ne mazaje yake idan akwai masu waƙoƙi ta soyayya akwai masu yin na siyasa na sarauta na aure da sauran dai abubuwa ko na hip hop ma
to gaskiya magana ni na fi bangaren soyayya siyasa aure suna da dai sauransu haka amma na hip hop ne gaskiya ban tsallaka can ba
so wani waka ka fara rerawa
to wakan da na fara rerawa shine wani waka yar Ethiopia wanda nake cewa
ciwon ido na babu magani sauti nake ji cikin razani a mafarki na fara san ki gimbiya magani sauti nake ji cikin razani a mafarki na ganki ya sarauniya ki sha ado fuskanki da kwalliya ki yau daban a matan duniya ki sa ƙaso a cikin zuciya kan nake ban rike nake ja nake sa zobe sana ki gashi na ba ki karmura be ba masoyiya
haka yake masu sauraro da fatan kun ji daɗin wannan waka da wato baƙonmu a yau ya rera mana to mazaji in muka dawo cikin tattaunawar namu lokacin da ka shiga wannan sana'a ta waka ko wasu irin ƙalubale kake fuskanta daga abokan hulɗa da kake waka tare da su
gaskiyar magana ina da kyakkyawan mu'amala da abokan harka na actually ma dai ni mutum ne wanda abinda aka fi shaida ni da shi shine ina da fushi so amma da na shigo harkar ne mu'amala da mutane sai na kan sarrafa fushin nawa so da yawa so kuma duk abin da zaka fuskanta nasara yau aka ce kana neman nasara to dole zaka fuskanci kalubale to irin wannan dai mun fuskance su sun zama mana tsanin da muka taka kai mutakin da muke yinsu
to bayan kalubale kowani dan adam a rayuwa yana son duk abubuwan da yake zama yana samun cigaba a wannan harka ta waka wani irin nasarori ko cigaba ka samu
gaskiyar magana na samu nasarorin da ba zan iya misalta su ba sai dai in ce alhamdulillah babban nasarar da zan iya alfahari da ita shine ta masoya domin duk abin da zaka yi idan babu masoya ba a nuna maka kauna ana nuna abin da kake yi yana yi so ni ina ganin kamar ana samun guyonka zai rika yin sanyi to babban nasarar da nake alfahari da ita ta ce ta masoya domin duk abin da nake samu ko kuma nake kan samu da na samu na mallaka dalilin masoya na same shi
to wani waka ne yanzu wanda a cikin wakan ka shine bakandamiyarka
bakandamiyata ita ce wani waka da nayi da ake kira da zafin hannu to kalaman da ne a cikin waka shine dalilin da yasa waka ta zauna a zuciyata
to da ni da masu sauraro zamu so ka raira mana wannan waka mu ji ya yake kuma mu ji wasu irin kalamai akai amfani da shi wanda kai ka zabe shi ya zama wato bakandamiyarka
to wakar da ita ce hanshinta da nake cewa
da sanni soyayya ke taba ruhi da samu muhalli a zuciya ina da zabi na ba a fi shi zafin hannu ba Zuciya ta kece ta zaba
To haka yake masu sauraro idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu babban bakuwar mu inda ta kware wajen sarrafa nau'ikan girki kala-kala wanda idan kika gwada mai gida a gida sai ya manta cin abinci a waje to amma masu iya magana suka ce waka a bakin mai shi ya fi dadi
bayo Allah tuwo tuwo
ya sunan bakuwar namu na yau
sunana Munira Ahmad
to malama Munira me za a girka mana yau ne a cikin zauren namu
wai da wai ina tunanin madalika Lagos
to
alika
gaskiya kam ya kamata
to akwai wata miya da wato ake ci a Lagos wanda zaki ga miyan ana iya cinta da tuwo ana iya cinta da shinkafa ko taliya sunan miyan wato kuku in ce ana ci kiran miyan eforiro injiyar bawa
To masu sauraron mu da fatan dai za ku biyo mu dan jin yadda wannan miya mai tsinka kunni za a nuna mana yadda za a sarrafa wannan miya. To idan mutun yana sanya wato yi wannan miya na eforiro da kika fada me da me uwar gida za ta tanada.
To abubuwan dai da za ka tanada ba wasu masu yawa bane ba ana buƙatar uwar gida ta tanaji alayyahu, attarugu, tattasai ganda dan kayan ciki ko nama ya dai danganta da yanayin aljihun mai gida ko ko uwar gida sai kuma ɗan kayan kanshin ka crayfish da sinadarin ɗanɗano sai manja
haka
to zaka fara wannan miyan ne da ka dora tsaftataccen tukunyan ka ka zuba ruwan zafi idan ya tafasa da man ka tanadi alayyahunka kayanka alayyahunka ka tanade shi to sai ka zuba shi a roba sai ka zuba ruwan zafin idan ka zuba wannan ruwan zafin ya dan yi mintuna kadan sai ka daure wannan alayyahun naka ka bar shi a wato abin da ake kira da sieve to a shi wannan dabaran sa wannan alayyahun a ruwan zafin shine ita miyar eforiron ana son a ganta da koriyar ta wato kada ganyen ya dahu da yawa to bayan ka tanadi wannan ruwan zafin ka daure ganyen ka a cikin ruwan zafin da gishiri da sauransu sai ka mayar da tukunyan ka wato wanda babu komai a cikin wato kan duk abin da uwar gida take amfani da shi sai a zuba manja a sa albasa ka dan soya ka dan sa ginger garlic dinka a ciki sai ka sa dan jajjagaggen kayan miyan ka shi dama eforiro idan za a yi ba a jajjaga kayan miyan ya jajjagu da yawa kawai dai za a dan jajjaga shi dai saffa saffa haka to zaka sa dan atarinka da ka tanada da tattasai wasu ma ba su fiye sa tumatir ba sai albasa to idan ya dan soyu kai ka san yanayin yanda kake so koko ka san yanayin yanda ya kamata a ce miya ya soyu sai ka sa gandanka ka sa kayan cikin ka da nama ko kaza dai abin dai da uwar gida take da karfin sawa a cikin miyan shi ma idan ya hade jikin sa ya dan kyau ka rufe ya dan tsatsafo ruwa ko yaya ne sai ka zo ka sa ganyen nan naka
ba za a sa mishi ruwa ba kenan
eh to gaskiya ba a fi ainihin miyan eforiro ba a sa mai ruwa to daman shi wannan kayan miyan wannan dan ruwan da zai fito da shi kuma kake manta ai alayyu ita ma tana da dan ruwa a jikin ta to amma wannan ruwan zafin da kika zuba alayyun shi zai dada sa ruwan cikin alayyun bai zai fito har ya sa miyan yayi ruwa ba kin san daman ka riga ka sa shi a ruwan zafi ka tace shi saboda ruwan ya dan sanyi to bayan ka sa kayan miyan ka ya dan fito da ruwa sai ka dauko alayyun ka ka dan zo ka sa a ciki in ka sa sai ka dan juya sai ka rufe bai fi minti biyar ba dama alayyahu ai ba a so ya dafe saboda sinadarin da ke cikin alayyahu to kana dan bude miyan kanshin ma da zai bige ka daman kin san fa akwai crayfish a ciki ga kuma nama kala kala
ga su ganda nan duka
ga su ganda to bayan haka ka zo ka juya miyan ka ya dan yi minti biyar bayan ka sa alayyahu shikenan sai ka sauke ka ci shi da tuwo ko da taliya ina so mutane su gwada ci da taliya
Allah ko
to
aka yake wasu sauraro da fatan uwar gida a gida da take sauraron mu a daidai wannan lokaci da kin ji yadda wato bakwar mu a yau ta gabatar mana da wannan miya na eforiro wanda wannan miya dai zaki iya yin amfani da shi ki ci abubuwa daban-daban zaki iya cin tuwo da shi zaki iya cin taliya da shi har ma shinkafa da dukkan alama ma zaki iya cin wannan miya da shi
ta wasu iya magana dai suka ce laifin dadi karewa masu sauraron mu da fatan kun ilmantu da shirin namu na yau ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni Rukayya Bashi ke muku fatan alkhairi har kullun. Peace salam.
Jama'a anan shirin namu ya zo ƙarshe a madadin wakiliyar Murƙayya Basha da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti Fiona Wamainan Dudu da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.